لعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه. باين الله منا ميكا غوديامو دا جنجنامو دا كرارمو زوا غا الله سبحانه وتعالى muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman kariyarsa, muna neman agajinsa, muna neman kulawarsa subhanahu wa ta'ala, wanda Allah ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye. Allah kai mana shirya duniya da lahira, wanda Allah ya kaddara masa bata babu mai iya shiryarsa. Salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan Allah mun tsinci kanmu a wani lokaci mai daraja, mun tsinci kanmu a wata mai daraja, mun tsinci kanmu a kwanaki masu albarka waɗanda Allah ta'ala yake kankare zunubi, yake yafa laifuffuka, yake ɗaukaka darajoji, yake yin afuwa da gafara da rangwame da jin ƙai da yafiya a wannan lokaci ga bayinsa. Da zaka yafe musu, da zaka gafarta musu, da zaka ɗaukaka su, da zaka ba su sunayen su zama cikin waɗanda za su shiga aljannar Firdaus. Hakika Ramadana makaranta ce ta koyon taqwa. Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaquna. Allah ta'ala ce ya ku masu imani, an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabtawa waɗanda suka gabace ku domin ku sami attaqwa. Yanan babban makasudi na wajabta mana azumi bayan bauta ga Allah a ga tasirin taqwa a cikin rayuwarmu. Ita wannan taqwa shine lasisi na zama mutumin kirki, taqwa shine lasisi na wato mutuwa da imani, taqwa shine lasisi na amsa tambayan kabari, taqwa shine lasisi na cikakke min ladara na alkiyama, taqwa shine lasisi na tsallake sirati ranar alkiyama, taqwa shine lasisi na shiga aljanna. Inna lil muttaqina mafaza, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Aljanna ta tabbata ne ga masu taqwa. To wannan taqwa din ita ce aka wajabta mana azumi dan mu same ta. Daka malamai suka ce samun taqwa shine babban makasudi na wajabta azumin watan Ramadana. Idan mutum yayi azumin nan guda 30 ko guda 29 da sauran ibadu na nafilfili da suke take masa baya, har ya zama cewa ba a ga canji a cikin rayuwarsa na samun taqawarsa ta karu ba, to lalle azumin sa yana cikin matsala, lalle qiyamul laylin sa tana cikin matsala. To ya zaka gane cewa taqawarka ta karu ko ta samu ko ta habaka ko ta yawaita ko ta tabbata ko ta zauna a zuciyarka? Menene ita kalmar taqawar take nufi? Fassara gajeriya da ake ba taqawa shine fi'ilul awamir wajtinabun nawahi. Idan mutum taqawarsa ta karu zai zama mai zumbur, mai himma, mai kuzari, mai kwazo wajen aikata abin da aka saka shi. Idan mutum taqawarsa ta karu za ga yana ja da baya, yana nisanta, yana gudu, yana baya-baya da duk wani abin da aka hana shi. Wannan shine a dunkule fassara da malamai suke ma taqawa, ijtinabun nawahi, imtisalul awamir. To amma taqawa a fassarar ta mai fadi kusan abubuwa guda 10 ne suke shiga cikin ta. Akwai abubuwa guda 5 da yake inganta alaƙa da Allah, akwai abubuwa guda biyar da suke inganta alaƙarka da umarnin Allah, dokokin Allah. Dokokin Allah nan kuma biyu ne, akwai kauni, akwai shar'i. Waɗannan guda biyar na farko shine taqawa, in ta samu tana cika zuciyarka da ganin girman Allah. Taqawa tana cika zuciyarka da ganin girman Allah, wanda shine asalin addini. Allah yana da girma a gurinka, kana ganin girman Allah. Wa kabbirhu takbira. Shi yasa waɗanda suka yi watsi da doka Allah, sai Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadarihi, basu san girman Allah ba, basu san girman Allah ba. Kenan wanda ya san girman Allah shine ya samu tushen addini. Saboda haka taqawa tana busa, tana hura, tana cika, tana samar, tana yawaita ganin girman Allah a zuciyar mu'mini. Abu na biyu da taqawa take haifawa mutum shine kaunar Allah. Tiji yana kaunar Allah fiye da komai, zuciyarsa ta cika da kaunar Allah, da kaunar abinda Allah yake kauna. Zuciyarsa ta cika da kaunar Allah. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah, ashaddu hubban lillah. Tiji yana kaunar Allah, kauna ta ƙarshe wacce za ta sa ya bauta wa Allah shi kadai, ba tare da ya hada shi da abokin tarayya ba. Sannan abu na uku da taqawa take haifawa shine kwaɗayi da marmari da ƙwalama da sa rai cikin samun rahmar Allah. Mutum ya ji babu wani abu da yake sha'awa a duniyar nan, irin ya gama da duniya lafiya, ya je a matsayin wanda Allah yake so iyadda da shi, kuma ya tashi aljanna firdausi, gidan da Allah yake so iyadda da shi. Wannan shi ne wato attama, khaufan wa tama'an, za ta haifar maka da wannan kwaɗayi. Ragabatan wa rahaba, za ta cusa maka kwaɗayi. Kaji ba wani wanda yake da wani abin da zai baka a duniyar nan wanda zai daga maka hankali, don ba wani wanda yake da abin da ya kai abin da ke hannun Allah. Saboda haka kwaɗayinka da sa ranka da sakin jikinka da marmarinka da kokarinka kana yi ne don ka samu abin da ke hannun Allah subhanahu wataala. Sannan abu na hudu za ta haifar maka da tsoron azabar Allah. Duk abin da zai jawo maka ka fada cikin fushin Allah, ko ka fada saban Allah, ko ka fada azabar Allah, kana kiyaye shi. Sayyidina Abubakar wani ya tambaye shi, wai menene taqawa? Yace ka taba bin hanya mai kaya kuma ba ka da takalmi? Yace eh. Yace to ya kake yi in kana bin hanya ga kaya, ga duhu, kuma ba ka da takalmi? Taka tsantsan kake yi, duk inda ka dauke kafarka in zaka dora sai ka shafa, ka shafa, ka shafa, ka ji ba akan kaya bane, sannan ka sauke ta. In ka daga ta bima sai ka shafa, ka lailaya, ka lailaya, ka ji babu kaya sai ka dora. Yace to shine taqawa, ka dinga taka tsantsan a cikin abubuwan da kake yi na rayuwarka. Wannan taka tsantsanin shike nuna kana tsoron ka fada azabar Allah, kuma kana kudin ka samu rahmar Allah. Kudi kenan. Na biyar sai ta haifar maka da ikhlasi. Ikhlasi shi mai ikhlasi da aikin fili, da aikin boye, da wanda iya ba, da wanda isoka, da wanda aka burge, da wanda ba a burge ba, da wanda ya so, da wanda bai so ba, da wanda ya farin ciki, da wanda bai farin ciki ba, duk a gurinsa ɗaya ne. In ikhlasi ya kai yace shi yabo da suka ya daina daga ma hankali, indai na mutane ne. Saboda yaban da kake so shine na Allah, sukan da kake tsoro shine sukan Allah. So mutum ya kai wannan matsayin sai ya samu Allah. Da ka samu Allah sai Allah ya shela, yace Jibrilu, duk wahalitun da suke sama ga ya musu ina son wani, kai ma ka so shi, kace su so shi. Sai Jibril ya yi kuwa ya ku duk halittun sama, Allah yana son wani a faɗi sunanka, kuma ni ma ina son sa, kuma ya ce duk sama a so shi. Sai ce to kuma saukan masa da karbuwa a ƙasa, sai a saukan masa da karbuwa a zukatan mutanen kirki a ƙasa. In kuma mutum ya yi abin da Allah yake fushi da shi har ya kai matsayin da Allah zai kira Jibrilu, ce ya Jibrilu ba na son wani, kai ma ka ƙi shi, ka ce duk sama ta ta ƙi shi, kuma a wurgo masa ƙiyayya a ƙasa. Saboda haka in taqawa ta burin ƙasa ta yi ƙarfi ta zauna ta mamaye ka, shikenan ba ruwanka da kowa sai Allah. baka damu da yaban kowa ko sukan kowa da yawa da kadan da gani duk abin bai shafe ka ba saboda Allah ne kawai a gabanka. To wadannan abun biyar su ne abin da ke burin kasa takawa tsakaninka da Allah, kana girmama shi, kana sansa, kana kwaɗayin rahamarsa, kana tsoron azabarsa, ka kulle ikhlasi a zuciyarka game da Allah ta'ala. Wannan shi kuma sai ya haifa maka waɗancan biyar ɗin na karɓan al-ahkamul kauniyya wal ahkam ash-shar'iyya. Don haka duk abin da Allah ya zartar kaunan ko ya zartar da shi shar'an, sai ka ji zuciyarka ba za ta ji nauyin karɓa ba. Shi ne an samu al-iqrar wal iz'an, an samu iz'an, mutum zuciyarsa ta miƙa wuya, wa yusallimu taslima, falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Abinda zai haifa kenan. To sai haifan maka da bin umarni, imtisalil awamir, wajtinabin nawahi, ash-shukru ala ni'am, was-sabru ala al-masa'ib, wan-najmu ba'da adh-dhanbi wal-istighfar. Waɗannan abu biyar ɗin su ne kake tafiya da su, sai shari'a Allah ta yi maka girma. Kullum ci ne me Allah yake so a yi, ko na wajibi ko na mustahabi, shi kake yi. Me Allah yake so a bari, ko na haramun ko na makaruhi, shi kake yunƙurin bari. To idan Allah ya baka, sai kai godiya. Ita kuma godiya ta wacce irin wacce Allah yake so, irin wacce shari'a take so, shi ne ka gode da abu huɗu. Zuciyarka ta ce ta gode, bakinka ya ce ya gode, gaɓɓanka su nuna akwai godiyar, sannan ka aiwatar da abin da Allah ya baka cikin abin da Allah yake so yadda da shi. In ilimi ne, in mulki ne, in kuɗi ne, in sarauta ce, in mukami ne, in kaki ne, in wata kujera aski ce da wannan ya hau ya sauka ya ba wancan, lokacin da ka hau ƙoƙari kake ka ga me za ka yi wanda Allah yake so yadda da shi kafin ka sauka. In kaki ne ko wani mukami aka rataya maka a kafada, ƙoƙari kake ka ga ya za ka yi da wannan mukamin wajen yin abin da Allah yake so yadda da shi. In ilimi Allah ya baka, yunkurinka kenan. In mukami ne, in karatu ne, in shugabanci ne, duk abin da Allah ya baka so kake ka ga me Allah yake so yadda da shi kai. Sannan da an ce wannan abin Allah baya so, to dabaraka kullun shine ya zaka kauce masa, ya zaka yi nisa da shi, ya zaka bar shi. Isa annabi alayhi salatu wasallam ce idza amartukum bi shay'in fa atu minhu mastata'tu wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Kowa dan aljanna ne sai wanda baya so. To waye ko baya so? Man afa'ani dakhala aljanna wa man asani faqada. Wannan sai haifan maka kuma da abu na hudu, shine hakuri. Shi hakuri idan musifa ta zo, jarabawa ta zo, ko a jikinka, ko a dukiyarka, ko a kujerarka, ko a kakinka, ko a mukaminka, ko a kanka, ko a kan mahaifanka, ko ƴaƴanka, ko matanka, ko masoyanka, ko na kusa da kai. Sawa'un jarabawa ce ta kudi ko ta jiki, ko mai raɗaɗi, ko mai zafi, ko mai zogi, to Allah zai ji mai kaci. To abinda mutane suke cewa in jarabawa ta zo hudu ne, Ibn Qayyim ya ce hudu ne. Wani da ya ga jarabawa da mai kuɗi ne sai kuɗin su kai ƙasa, sai ya fara jin kuma ya Allah zai masa haka. Ko yana wata ƙato kujera ya sauko ƙasa, ko babban malami ne ya dawo ƙasa, ko shi ne da mai faɗa a ji, yanzu ya zama ana faɗa masa shi kuma ya ji. Ko da shi ake wa jiniya, yanzu ma yanzu ya kallo ana ma wani jiniyar. Ko da shi ne babba a gurin yanzu ya da ƙarami. Ko da shi ne mai kaza yanzu babu. To sai ka ga wani zuciyarsa ta cika da fushi. Wa man sakhita sakata falahu sabt, wanda ya fushi Allah yake sai sa shi cikin fushi ne ma. Na biyu shine wanda zai jure da raɗaɗin da zafin da zogin, amma ya jure, ya jure, shi ake kira as-sabr. Dama sabr yana nufin ai sabara, sabr yana nufin maɗaciya, yana nufin guna, ka gumtsa a bakinka kana jin ɗaci amma kuma ka haƙura, shine as-sabr. To wani ya wuce sabar ɗin kuma shi wannan zai samu riza, zai ce Allah na go na yadda da wannan jaraba da kai min, na karɓa hannu biyu don na san baka hukunci da kuskure. tunda ka dora mu wata musifa na san akwai wata hikima ko ka kankare mun zunubi ne kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mu musibatun tusibul muslima hatta shaukatu shafuha babu wata musifa da za ta same ka koda kaya ka taka sai Allah ya daga darajar ka da ita ya kankare zunubin ka so da aka ya riga ya kai wannan matsayi sannan akwai kuma wanda shi kuma ya kai lokacin da yake godiya in ya kare sai ya ce Allah nagode in ya ji rauni ya ce Allah nagode kudi sun taho sai suka makale ya ce Allah nagode da ka makale su watakila makale alheri ne idza ahabba Allah qauman ibtalahu idza ahabba Allah qauman ibtalahu wa in Allah yana son ka to sai ya dinga dan taba ka saboda ya kankare maka zunubi ka tashi ranar alkiyama baya binka komai ya yafe ma to shi yasa mutum ya ganshi komai ba jarrabawa ba komai baya samun ka haka zo ka tara mutane kana bikin ka cika shekara kaza lafiyar ka lau ai wannan kuka ya kamata kai ba jarraba a rayuwarka ba gwaji ba a gwada ka ba a fasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un latubluwanna fi amwalikum wa anfusikum ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين شي كuma bangaren zunubi shi dama ba a ce ba za mu yi zunubi ba bayin Allah za mu iya yin zunubi domin zunubi jarabawa ce to amma me ya kamata kai lokacin da shedan ya ja ka kafada zunubi wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله يجي ودان الشيطان يجا suka aikata alfasha kashagiya kai zina kai sata kai kwaci kai laifi Allah bai ce ba za a yi laifi ba sai ya ce to amma an yi wani mataki ake dauka au zalamu anfusan ko suka cuci kansu ta hanyar aikata abin da bai kamata ba zakarullah sai su tuna Allah ta Allahu akbar ban kyauta ba ban yi daidai ba sai annadamu alama fata yazo wannan yace Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka alma'siyata fi sa'atiha sai nadama ta zo maka akan wanda ya wuce sai ka bar wanda kake yi yanzu sai ka kudiri niyya ba za ka yi ba a gaba to shikenan ka zama na Allah shi yasa da ibnu qayyim yake magana akan madarijus salikina fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce manzilar farko ita ce at-tauba akwai matakai guda 100 da malam Harwi ya kawo zaka kai ga Allah lafiya ibnu qayyim yace mafi muhimmanci na farko shine ka tuba daga abin da kake yi wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun wa tubu jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun saboda wannan sai ya haifar maka da su wadannan sune abinda takawa take sawa mutum na girmama shari'ar yi da girmama shari'ar bari da girmama shari'a ta wato ainihin karbar hukuncin Allah da girmama shari'a ta karbar hannuwa daga hannun Allah da girmama shari'ar Allah ta wato ainihin karbar jarabawa daga Allah da kuma girmama abinda Allah ya ce ayi da wanda ya ce a bari wannan kuma sai ya zo maka da wanda ya zo da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji a duniya ba ka da masoyi wanda kake so wanda kake girmamawa wanda kake kauna wanda kake girmama komai na sa mai girma ne a gurinka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da duk abin da dan adam zai maka ka so shi manzon Allah ya maka shi duk abin da dan adam zai maka ka girmama shi manzon Allah ya maka shi duk abin da wani zai maka ka gaskata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi duk abin da wani zai maka ka yarda da shi manzon Allah saboda haka karshen wanda ka fi so fiye da babanka fiye da babarka fiye da ƴaƴanka fiye da matanka fiye da dukiyarka fiye da duniya gaba ɗaya da malamanka da shehinanka da kungiyarka da ɗariƙarka da kowa sai ka fi son manzon Allah a saman su gaba ɗaya Allah ya zama shi ne sama soyayyarsa ita ce madarar soyayya a cikin bayin Allah ba wanda ake so ka so kamar manzon Allah to wannan kaunar ta manzon Allah in ta faso a zuciyarka sai ka zama kuma duk wani abu na manzon Allah yana da daraja a gurinka ko me inda an ce na manzon Allah ne saboda ƴaƴan manzon Allah dangin manzon Allah abokan manzon Allah shari'ar manzon Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan manzon Allah jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai sahabbai saboda kaunar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ta tsallaka hajja kin gidansa kishin sa ake har alfajarin gidansa kishin sa ake an yi tsere da wani dan dukurkushin raqumi da wata taguwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama dan dukurkushin raqumin ya tsere mata sahabbai kowa ya taguni sai da manzo Allah ya ce musu inna haqqan 'ala Allah alla yartafi ash-shay'un min ad-dunya illa wada'a dan hankalinsu ya kwanta saboda an ce musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fala wa rabbika la yu'minun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما أتاكم الرسول فخذوه فليحذر الذين يخالفون عن أمره ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله وما أتاكم الرسول فخذوه كما ينمن زعلنا وإن تؤيئوه تهتدوا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ya ulazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil al-amri minkum ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum wannan shine yake ginuwa a zakatan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka gadawa da tabi'ai abin yayi ta tafiya har yazo kanmu so da haka in ka zo kabari ma tambaya uku ce man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka sai ka shirya babu mai adalci irin Allah mafi yawa an za a yi tambayoyi a jami'o'i ko a kwalejoji ko a makarantu lokacin jaraba ai ba a gaya mutum tambayar da za a yi masa yanzu kawai professor ya shigo ya ce to dalibai za mu jaraba amma amsa ita ce kaza yayi daidai ta zai daidai a nan ba amma a lahira Allah saboda ya san ba skill over ba carry over ba repeating lahira an kaje kaje kenan ba wani kuskure da zaka gano kai a lahira wanda zaka dawo duniya ka gyara to sai Allah ya baka amsar don ka shirya ta anan tambayar da za a yi maka shine man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka sai ka tsaya anan Allah manzon sa musulunci duk abin da zai kusanta ka ga ukun nan yi duk abin da zai raba ka da ukun nan ko ni santa ka da ukun nan bashi ko nawaye ba za a tambaye ka ba a lahira zaka da kungiyoyin mu da dariqun mu da jama'an mu da waye da waye duk inda za su kawo mu nan to mu je mu tayi in ko za su raba mu da nan to mu yi takatsantsa Allah manzon sa musulunci shikenan tambayar malaika an yazo ba zai tambaye ka kai wace kabila ne ko kai dan wani gari ne ko wace kungiya ka shiga ko wace dariqa kake yi ko kai ya aina aka haife ka ko su waye iyayenka ba ruwan sa da wannan duk kaddara ce amma abin da zai tambaye ka man rabbuka amsa rabbi Allah to ka sha kenan ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك دين الاسلام sai ka ci jarabawa kwanta irin kwanciyar ango a dakin amarya ka jira sakamako mai kyau duk abin da zai biyo ba mai sauki ne ka ci dukiya wancan marin gaggalla maka ka ci dukiya wancan ka kwace duki a bashi duk abin da kai na tsiya wanda ba tauhidi ba shi tauhidi ba a diban sa ai cikin biyan bashi ai ba in an dai ba tauhidi ai ka zama kafiri ba dai ba imani amma ka shi wancan ka bigi wancan ka zalunci wancan ka dau haƙin wancan to su sallah ake diba da su azumi da su zakkaji da su ake biyan mutane ba su suka amma tauhidin ka ba za ta taba ba saboda ko wuta ka shiga da shi zaka fito shi yasa ake son a tsare imani awwalu ma yajibu alal mukallaf tasfihu imanihi ya Allah mun yi tawassali gare ka da duk abin da ake tawassali ga shi gare ka ka yadda ka aminta ka bayar da abin da ake so Allah ka sa ai mana ga kai mana gafara a wannan wata. Ka yafe mana a cikin wannan wata. Ka daukaka daraja mu a wannan wata. Allah mun zo da zinubai masu yawa. Suna nan jingim, wani mun yi da gangan, wani mun yi da mantuwa, wani mun yi da kuskure, wani muna sane. Allah duka ka yafe mana su. Allah muna roƙonka duk mara lafiyar musulmi Allah ka bashi lafiya. Allah muna roƙonka duk mai lafiya musulmi ka tsare masa lafiyar. Allah duk wanda tattalin arzikin sa ya kare Allah ka taso tattalin arzikin wanda yake da arzikin Allah ka tsare masa arzikin sa ka ilalace Allah wanda suke cikin talauci Allah ka tsamo su wanda suke cikin ciwo Allah ka tsamo su wanda suke tashin hankali Allah ka yaye musu wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu Allah ƴaƴan mu shiryayyu ka ƙara musu shiriya Allah ƴaƴan mu kangararru Allah ka shiryar mana da su Allah muna roƙonka ka tsare mana matasan mu daga shaye-shaye da ta'addanci da zubar da jini Allah wannan kasa ta mu muna neman afwarka muna neman gafararka Allah laifukan da muka yi ma ka yafe mana Allah wannan kasa ta mu muna neman taimakonka muna neman agajinka muna neman kariyarka muna neman kulawarka Allah kai ne mai tsaro kai ne mai tsarewa Allah ka tsare mana wannan kasa daga tashin hankali daga fitintunu zubar da jini da ake Allah kawo mana karshen sa tashin hankali da ake Allah kawo mana karshen sa sace mutane da ake Allah kawo mana karshen sa fitina da ake Allah kawo mana karshen ta Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ko mana fitintunu shugabannin mu Allah ka cusa musu adalci da tausayi da jin kai da rahama da tausaya ma talaka da suke karkashin su Allah ka sa talaka zo masu girmama shugabannin su shugabannin masu tausaya wa talakawan su Allah ka ba mu lafiya ka zamu nan lafiya fitintunu da ake a duniya na kashe-kashe na harare Allah ka kawo karshen sa Allah muna roƙonka ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka taimaki masu taimakon addinin ka Allah ka jikan iyayenmu da suka rasu masu rai mu da su Allah